Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin Ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya yi hasashen makoma mai tattare da kalubaloli idan majalisun kasar ba su gaggauta daukar mataki akan fitar da kudirin tallafin coronavirus yayin da cutar ke kare ta'azzara a fadin kasar, lamarin da ke kawo cikas ga farfadowar kasar. Biden ya bayyana hakan ne a jawabin da ya yi a jiya Juma'a da rana akan rahoton watan Nuwamba akan ayyukan yi, wanda ya nuna daukar ma'aikata a Amurka ya yi kasa ainun yayin da ayyuka miliyan 10 kuma suka yi kasa da kafin lokacin annobar. Democrat ta kira rahoton mai daga hankali, kana ta ce hakan na nuni da yadda tattalin arzikin kasar ke tattare da matsaloli, amma Biden ya ce matakin gaggawa da majalisar za ta dauka zai takaita matsalolin tattalin arzikin kasar. Ya ce idan muka dauki mataki yanzu, ina nufin yanzu, za mu iya farfadowa kana mu fara gina makoma mai inganci, inji Biden. Ya ce babu batun bata lokaci. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya faɗa a jiya Juma'a cewa yanzu da aka samu magajin rigakafin coronavirus, ya kamata kasashe su fara bincike tare da shirin tunkarin annoba ta gaba. Duk da kashedi na tsawon shekaru, kasashe da dama ba su yi shirin tunkarin COVID-19 ba, inji babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yana faɗa wa taro na musamman a babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya game da coronavirus. Ya ce wasu kasashe da dama bisa kuskure sun dauka ingancin tsarin kiwon lafiyarsu ka iya kare su daga cutar. Ya ce kasashe da suka yaki da cututtuka masu yaɗo na coronavirus a baya, da suka hada da cutar numfashi ta SARS da cutar MERS da wasu cututtuka masu yaɗo, sun taka rawar gani a yaki da COVID-19. WHO ta sha suka daga wasu kasashe akan yanda ta yi riko da batun labarin farko da aka samu daga kasar China a farkon wannan shekara. Shugaban Amurka Donald Trump shi ne ya fice da murya wurin sukar hukumar, kana a ranar 29 ga watan Mayu ya sanar da ficewar Amurka daga hukumar kiwon lafiya ta duniyar. Sai dai zababben shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai sauya matakin da zaran ya kama aiki a cikin watan Janairu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama a Afghanistan sun bayyana fargaban fuskantar hare-hare daga wasu da ba san ko su wane ne ba ne, yayin da suke taka tsantsan wurin marhabi da kafa sabuwar gwamnati wacce za ta kare 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama. A wata dokar umarnin shugaban ƙasa a ranar Talata, gwamnati a Kabul ta sanar da kafa wata hukumar haɗin gwiwa da za ta kare 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Afghanistan, kan ta kafa wani shirin kare masu fafutukar 'yancin. Mataimakin shugaban ƙasa Sarwar Danish shi ne zai jagoranci hukumar mai wakilcin ministan harkokin cikin gida da shugaban hukumar tsaron ƙasar ta NDS. Kafa wannan hukuma ta zo ne a lokacin da ake bukata, inji shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Afghanistan Lal Gul. Gul da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne suka kai hari a ofishinsa a birnin Kabul a shekarar 2006 da 2015 ya bayyana damuwa akan yadda gwamnati take riko da batun aunawa da kisar 'yan rajin kare haƙƙin bil'adaman. Ya ce jami'an tsaro sun gaza ainun wurin ba da amsoshi masu gamsarwa ga iyalan waɗanda hare-haren ya rutsa da su. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a jiya Juma'a cewa za a kwace sojojin Amurka daga ƙasar Somalia akan umarnin shugaba Trump, a wani matakin ci gaba da rage yawan sojojin Amurka a ayyukan yaƙi da ta'addanci a ƙasashen waje. Ba tare da ƙarin bayani ba, Pentagon ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa za a kwashe galibin sojoji da kadalolin Amurka daga Somalia a farkon shekarar 2021. akwai kimanin sojojin Amurka 700 a kasar da ke kuriyar Afirka. Suna bada horo da shawarwari ga sojojin kasar wurin yaki da kungiyar ƴan ta'addan Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida. A cikin wannan lokaci Trump ya bada umarni na janye sojoji daga Afghanistan da Iraki, kada ana sa ran za a rage ko kuma za a kwashe sojojin Amurka daga Somalia. A ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa Amurka za ta ɗora haramcin bada izinin shiga ƙasarta akan wasu 'yan ƙasar China da suke da hannu a katsalandan da China ke yi a cikin gida da ƙasashen ƙetare. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce za a aiwatar da haramcin bada bizar ne akan jami'an jam'iyyar kwaminisancin China ko kuma duk wanda ke da hannu a yunkuri ko gangami mai alaka da ayyukan ma'aikatar tattara bayanan sirri ta jam'iyyar kwaminisancin ta United Front Work Department. Ma'aikatar ta United Front tana da hannu a yunkurin matsin lamba akan mutane da suka yi Allah wadai da ayyukan cin zarafin bil'adama a yankin Ugur da Tibet da wasu wurare. Dabarunta sun hada da bayyana bayanan masu sukar China da iyalansu a bainin jama'a da zummar tsoratar da su, inji Pompeo yayin da yake sadar da matakan haramta bizar. Wannan matakin na nuni da mutane da suke da alhakin ayyukan da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasan ba a marhabi da su a ƙasar Amurka.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun tabo batun al'ada ta sani da ake ba 'yan mata obadarwai kafin a yi musu aure, wato shirya su kafin su shiga ɗakin mazajensu. A wasu lokuta ba tun suna shekara 10 ake fara wannan shirin na shiga ɗakin mazajensu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya.
Wanda ce da ya kula da wannan abin, to ya san me yake so ne shi ta yi a gidan aure. Yana da matukar amfani a wajen ɗiyamati, yana da yawa. Yana magungunan wasu cutarwa, kuma yana falakarwa, yana kawo wasu abubuwa, yana kawo da wasu abu, yana kawo wasu abubuwa irin su mai siyaji, su lemun tsami, yana taruwa sai a hutsarar da su. Wanda kin gani da za a ma yarin ya aure namiji kai karo cikin wannan daudai, to ba zai samu iya mace yadda yake son ta ba, ko ba haka ba. Irin infection da sauransu, budewar gaba, hawarin gaba da sauransu, kin san wa'innan da sauransu cututtuka da yawa, wannan yana kashewa sirin su zahi da sauransu. Ga sunan cututtuka da suka shafi cututtuka na al'aura, irin wata yarinya za ki ga daga wanke ta a 14 tana yarinya ta samu lalacewa, to wa'innan tsaman duk da ake amma yarinya ta sha ta shiga ciki ta zamna, yana mai da yarinya normal.
To ke kuma Hajiya Zara, me zaki iya cewa game da wannan al'amari na tsuma 'yan mata?
Wannan duka duniya ne na da kai bai wayi ba, mu bamu san shi ba. Kuma a yanzu wannan tsumi da ake ba yara, tsumi ne ake ba shi yarinyar mace, me ta sani za a dauko tsumi a dinga dauka ana ba ta matsayin yarinya karama, dauko tsumi ne mine ne za a bada? Shi tsumi da ake sha duniya kadama da ake sha ba irin wannan bane. Kuma yanzu duka wannan lokacin ya wuce, likitoci kullum suna kwatanta mana wannan tsumi da lokacin da ake sha ma yana kawo matsala yanda ya kamata. Tunda babu likitoci za su gani, zuwa suna hudi a dinga ga kaman ƙarya ne suke, wallahi ba ƙarya bane. Duka iyakalka da iya mace tsari ka tsare ta, amma tsumi ba lazim bane ka dauki tsumi kamar yarinya. Tunda wannan zamani ya wuce, a yanzu ba a yi, mu bamu san shi ba, wallahi bamu san shi ba. Wannan tsuman da ake ci ana ba yarinya tun tana karama, wahal ya kai ga wani arme, to tsumin mi za a bata na wani takai arme?
Kenan dai biki taba ba yaran ki tsumi ba har kika musu aure?
Tunda uwata ta ashe, wallahi ban taba bada ba. Ni iyaka ta addu'a ta din iyana suka ma samu maza, kawai in wanke suna kankana kuro su tai gidan su, tsumin mi zan ba su? Ba taba ba su ba tsumi, wallahi Allah. Ni wani ma in na gaina ana ci ana bada tsumi, wai yarinya karama a dauko tsumi ana ba ta tun tana karama har ta kai wani lokaci, to tsumin mi za a bata? Ga Allah ya mata halitta, ya bata lahiyata, tsumin me za a mata? Wannan jahilci ne. Mata su hudda wannan daga ransu, su bai kansu lahiya. Kurin tsume tsarin ɗanka, Allah ka yi addu'a, wannan ita ce saka zamna kai addu'a, Allah ya tsare ma ɗanka. Abin yarinya din tana karama da ko tsumi ana ba ta, a zo ku har girka mutun ake, a dinga ba ta tsumi. Wannan duniya ta dace, yanzu kai ya waye yana ka matsala wallahi shine ake samun matsala kin ga wannan rishin lafiya daga wannan tsuma-tsuma ake dauka abin yaro sai abin yayi kamari a dinga dauka ana kaiwa likita
to madalla malama Aisha muna so ki mana bayani kamar yaya aka yi kika iya shi wannan tsumi
uwata da ubana duka na Sokoto ne mu kuma Sokoto a ga magani ice tunda mu lokacin in aka bar lakwal wata uku muke zo a wannan lokacin duka da mu ake zo aje a ciro icen a dafa shi a gaban mu magakenan duka ba wai tsinta shi bane kai ka na gaje shi ne ni ma kai na uwaye na da na bude ido na ga sirayin aba eh kuma ni ma da na bude ido kuma amma ne tunda mu da za a mu armi gida muka shi Sokoto he da aka mu tsamanta kuma muka zo mu gida muka zo mana
yadda aka tsama ku
yadda aka tsama mu
kenan ke ma kina tura yaran naki can Sokoto a tsuma su Aisha
yara na da me yasa zan tura su Sokoto anan nake tsuma su duk yaran da za a mu armi sai an tsuma shi tukun a makaranta haka ne miki
mai yana da amfani sosai
kare ma ku fiye da inda biki zato ko tsohuwar mace ta yi ba yarinya ba sai ta gane bata da wayo kin ga tsohuwa ko ko tso mace in macen da ta fara regil ma ta fara jini kwata kwata in ta shashi sai ta ji jikin ta ya amsa
yo shi wannan tsumin yana iya samarwa amarya kamar mutunci matsayi da daraja a wajen angonta
wallahi ta marfe da yadda biki zato dan tabbas akwai matsayi da martaba ko shi namijin da ya armi macen da aka mata wannan gyaran da wadda a wajen kawayenta aka kama shi ita na tsumi akwai bambanci fiye da yadda biki zato biki tsammani ai ba amare ba ko matan arme yanzu sai ta kula da wannan yanayin dai sai ta bari in Allah ya yarda shi ya sani amma su sani ba sai an samu bambanci fiye da yadda ba a zato ba ta marke da kan jiki leka wannan jikin aka gyara da cikin da wajen wannan kuma dakin aka gyara yasa akwai bambanci mutuka bai da ba zato insha Allah amfanin shi ba zan iya kiddiga miki ba kin ga wani yana amfani hakkanta yana amfani cikin jininta yana amfani cikin ni'imominta amfani hatta da kwakwalwarta yana amfani gangan jikinta abubuwan da yake diya ne yana fitar da warin jiki abubuwa insha Allah yana sa ni sanyin jiki wani wuri yana sa inda ake bukatar gumi ya sa gurin yayi gumi inda ya lankwashe karkace yana tada jijiyoyi al'amuran da yake yi diyawa ne
duka aikin tsumin ne
duka aikin tsumin ne
to madalla masu sauraron mu duka duka nan muka kawo karshen wannan hira tamu hira da ni Tamar Abari na shirya na gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake ce muku mu kasance lafiya
to masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na ina za mu je matasa Ina sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Tamar Abari Salaman Abu da hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa kasance lafiya ma assalam
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin ya mace
ta duniya rashin jihar Kano da kuma Hajiya Umma uwar daliba a kwalejin Dugubar Mali da ke Zaria a Nigeria ai sauraro
to gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta Afrika kuma musamman kasar mu Najeriya mutane ne wanda muke da ruku da addinin mu. Addinin nan zai iya zama addinin musulunci, zai iya zama addinin kristanci, zai iya zama addinin gargajiya. To duka je waɗannan addinan namu zamu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwar mu. Wato duk al'amuran mu addinin mu ya mamaye su. So kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu, su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da majami'u, saboda babu inda a cikin waɗannan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta. Duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan. So ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen wa'azantarwa kuma a dage wajen ba wa ƴaƴa mata ilimi, saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta. Ilimi ya danganta na addini ne ko kuwa na zamani, dukkansu suna da amfani. Yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwa ta duniya da lahira, shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka koda baka yi aikin gwamnati ba. Ya kamata gwamnatocinmu da iyaye su dage wajen ganin cewa sun ilmantar da ƴaƴansu, sun ba su ilimin da zai taimaka musu wajen su samu sauki wajen yi musu tarbiyya. Sannan abu na gaba, ya kamata a ce ana kokari ana samar wa mata aikin yi, koda ku daga bangaren gwamnatoci ne da bangaren masu hannu da shuni da kuma bangaren su ma kansu masu fada tallafi na kasashen waje. Saboda zaka ga musamman wannan sabon nau'i na azaftarwa da muka same shi banda da wanda muke da shi, irin su domestic violence, physical violence, irin social, yanzu babban abin da yafi damun mata shine wannan economic violence. Mutum zai zo ya hana ki cin abinci, ya hana ƴaƴanki sabulun wanka, ya hana ki duk wasu abu na cin dadin rayuwa kawai saboda kin bata masa rai, sai ya hana ki waɗannan abubuwa. Wanda idan muka duba at the end of it zaka ga matan babu yanda za su sai sun subjecting ƴaƴansu to talla, wato su tura su talla, ko kuma mutanen da muke da su gurbatattu su amfani da wannan rashin da mace take da shi wajen keta alfarmarta da keta mutuncinta. Akwai hanyoyi da yawa da ya kamata maza su sani ta wannan hanyoyin ake bi a tarbiyyantar da mace ko a ladaftar da ita. Kamar wanda suke da fahimta ta addinin musulunci, muna da ba mu da abun koyin da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu inda ya tabbata a tarihi manzon Allah ya taba dukan dabba, balle mutum, balle matansa. Ga yanda annabi nan aka nuna mana yayin mu'amala da matansa, ta yanda wani zubin ma shi yake kauracewa ya bar musu gidan har sai sun dawo cikin hayyacinsu, sun dawo cikin hankalinsu. Balle malama Aisha, wannan simple ce an taimaka maka laifi ba ta komai, amma ce ne gobe ba za ki je bikin gidanku ba, ko ba za ki je sunan ƴan uwanki ba, ko ba za ki fita unguwa ba, wannan zai fi mata ciwo ma a kanka da keta ta zage ka. To wannan dai ina ganin idan muka yi amfani da waɗannan ƴan shawarwarin insha Allah ina ganin za a samu sassauci.
Ta yaya kike gani ya kamata a bijiro matsalar cin zarafin mata?
Haka ne kan maza na cin zarafin mata, amma kuma dole ki samu wani abin yi saboda kar mai gidan ke ci zarafin ki. Dan wasu abubuwan in kin ce sai kin jira ki tambaye shi ba za ki ba, kuma in kin tambaye shi zai ci zarafin ki a lokacin. To kin gani dole ki tashi ki taimaki kanki ta wani banni, in ma ya ki ji zaki san yadda zaki yi, ki dinga mishi magana ko ki saka ƴan uwa ko iyaye a ciki har Allah ya dora ki kanshi ya baki izini ki wani abin da ba zai sa yana ci miki zarafi ba. In ko shi ma din bai yiwu ba, kin ga dai bayan da za a yi mace ta zauna ba ta da abin yi, tunda shi ba zai biya mata bukatunta ba, ko ta wani hanya a boye, amma a mutunce kuma za ta dinga yi ba ma sai ta fita ma daga cikin gida ba. To a haka sai kiga Allah ya rufa mata asiri. Idan kuma Allah ya daura ta kanshi zai iya barin ta, tunda cikin gida za ta yi ba na fita bane, zai bata ta dan yi sana'anta, za ta dan samu jarinta ko daga gida sai ta dinga dan bugawa.
Saboda wani lokaci tambaya mace tambayi namiji abu ma yana gajiya, sai kiga yana jin haushin ta a ko ta wani banni abu kadan tayi haushi zai je, ko ya zage ta, ko ya mata duka, ko ya ci mata mutunci, ko ya hana ta abinci.
To, wayansu suna da ra'ayin cewa baiwa ya mace ilimi wata hanya ce da za ta taimaka wajen magance wannan matsala. Kina wannan ra'ayi?
Kwarai da gaske, ilimi yana da kyau ma mace, saboda idan tana da ilimi ko kaɗan ne zai baka fahimta da za ta yi wasu abubuwa na rayuwa ba sai da neman taimako ba ga mijinta. In tana da ɗan kuɗin da yake ɗan bata, tana ɗan adana wani abu, kin ga za ta ɗauka ta juya ta so mu ɗan wani jari da zai ɗan rufa mata asiri, ko kuma za ta nemi aiki tana samun ɗan albashi da zai rufa mata asiri, ya rufa ma 'ya'yanta asiri a lokaci ɗaya. Za a iya a kafa mata ɗan jari, kuma in tana da 'ya'ya manya za su iya su ma suna karatun, suna neman ilimi, suna neman aikin da za su taimaka ma mahaifiyarsu.
To, ana cewa mace dole sai a ƙarƙashin miji a
kwarai da gaske za ta iya rayuwa ita kaɗai, amma ba kowace mace ba, saboda wasu matan ba su iya su riƙe kansu, kuma ba su iya su ba kansu shawara mai kyau da mara kyau, su san wanda ya kamata su yi da wanda bai kamata.
Kin gani shanin rayuwar yanzu sai a hankali. Mata suna faɗawa hannun irin waɗannan mutanen ta dalili da yawa, amma abu ɗaya ne maganin shi, tawakkali. Saboda in baki kai kanki wani gurin ba, wani abun ba zai same ki ba. Eh, kina da bukatu. Wata macen zaki gani cewa tana fita da kyau, tana kashe kuɗi, baki san ta wani hanya take samu. To, irin waɗannan matan su suke kai matan da suke cikin matsala guraren da za a ci zarafin su.
Amma kam, sannan akwai mata ke iya zama su rike kansu, su yi aiki, su biya ma kansu bukatu, in suna da 'ya'ya su biya ma 'ya'yansu bukatu, asirin su a rufe. Wani lokaci ma sai ki ga wata mace ta ji yawa.
Dukka abin da shi da ya kuma sake nan a wannan mako. Da kuma mako gobe idan Allah ne ya wani kuma ya raya mu, ku sake dawowa da wani sabon shirin ciwon kyamace. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu barista Amina Umar Hussein da kuma Hajiya Umma Umar, sai wacce ta sada mu Juni Leather's Question
kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Domin yaki da talauci da zaman banza da zuwa kasashen waje, ana mutuwa a teku ko a sahara, da kokarin yaki da karamcin abinci da bunƙasa noma da mahaɓaka tattalin arzikin ƙasa. Shi yasa ƙasar ta jamhuriyar Nijar ta rungumi noman 'yar anguwa ko 'yar makka ko kuma zogala gadan-gadan. Wannan shi ya kai ni a ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwanni, inda na ci karo da shugaban ma'aikatar da ya soma da gabatar da kansa domin ya yi mana ƙarin bayani game da noman zogala ko kuma 'yar makka ko 'yar anguwa.
Ni ne Lieutenant Colonel Musa Eliasu, shugaban gandun daji a nan birnin Kwanni. Ita dai zogala sanin kowa ne, wani ake yi da ita sosai. Duka a ƙasar Nijar gaba ɗaya an nura cewa babu jihar da ba a noman zogala ta shiga cikin abincin 'yan Nijar sosai yadda ya kamata. Ita dai zogala da ka gani in an ka tashi nomanta, ana nomanta to ana duka sati biyu ana zuwa a hidda kunnenta don unhwanin abinda za ku ci a cikin gida, sannan kuma ana samu a saida. Babu taron da ake yi ga yanzu a nan Nijar da ba a unhwani da zogala. Duk in ka tara mutane, wani atele ne ko wani taron suna ne ko taron ɗarmar army, kana ganin sai an gyara wannan 'yan makka, mutane sun ci sosai kuma tana unhwani, tana gina jiki sosai da sosai. Don haka ma don unhwaninta da kuma armashin da taka nan gai cikin rayuwar ɗan adam, sai an ka keɓe ma'aikata mai kula da ita musamman bisa kan harkar Direction National ta Nijar gaba ɗaya mai kula da wannan sashen.
Muna yi musan tahiyar noman ya abin ka tahiyar musamman wajen su waɗanda ke wannan aikin da irin ƙoƙarin da kuka kawo musu na bunƙasa aikin su na noman ita zogala ɗin.
Shi wannan sanin kowa ne, noman zogala dai shina son ko da yaushe shi manomi ana bin shi sau da ƙafa. Lalle muna kewaya muna ganin yadda abin ke tahiya, kuma muna ba su horo gurgurdon hali. Sai dai suna samun yan matsala ta yana wani lokaci ga damana, yan damana ta kare ruwan nan sun ka jayi, to ana samun yana mai hana kunne shi samu sosai mai kyau. Amma duk da haka nan muna bin su sau da ƙafa, muna yi musu horo, kuma ana samun wani bitallahi bisa kai ga iri, ga irin da ya kamata a samu su shimka. To in sun ka shimka shi, muna biya muna kwatanta musu wanda ya kamata su shimka shi ma. To in an ka shimka sati biyu zuwa sati biyu duka ana hidda wannan kunya ana saida shi kuma in ma bata sayo ba ko da shike akwai waya ta ke sayowa to har ma in bata sayo ba kana da incin ka shanya abika ko kuma ka sarrafa ta da akwai masu sarrafa ɗan maka suna yin wanga mai na shahi suna yin sabini abubuwa da dama ana hidda mai na ɗan maka tsada magare shi litir guda shi na kai misali ma shi kadari to kaga kenan shina umhani sosai bisa kai ga tattalin arziki
to ana iya musan ita gwamnati ita kankanta wani kokari ne take kama masu wannan aiki na noman ɗan maka ko zogalade
gwamnati kamar yadda kai je na ga maka akwai ma'aikata musamman da anka kebe ta wannan aikin ka san akwai wannan fasaha ta shugaban kasar Niger Alhaji Muhammadu Isu mai cewa ɗan Niger su ci da ɗan Niger to wannan ma'aikata ta hidda proje na musamman wanda ke bunƙasa wannan abu to sai anka zamna anka yi nazari me ya kamata a yi sai da anka yi kididdiga adadin abinda aka samu bisa kai harkar zogala kuma wace hanya aka bi a bunƙasa wannan aiki na zogala sai da anka tara manomanta da mu ma'aikata masu kula da ita da kuma masu sarrafata da masu saida ta kaga yanzu in ka dauki misali na anan kwani mu manoman mu to duk in sun ka noma ta ana daukar ta ana kai birnin Tawa kuma ana daukar ta ana kanta birnin Yamai kaga kwarai na muka ci da Yamai kwarai na muka ci da Tawa da ɗan Makka banda mu nan cikin kwani wadda muka umfani da ita
to da ƙarshe me zaka ci game da wannan harakar ta noman ita ya anguwa ko ɗan Makka ko kuma Zogalade
ni a ƙarshe abinda ni ga ya dace a yi to sai ai musu tsari ma'aikatan nan manoman nan na ɗan Makka su tsara kansu masu saida ta su tsara kansu eh an kai tsari kaga lokacin nan babu kwaro a jiki dole manomi zai samu umhani ga aikin da yayi dan in ba haka ba kaga yanzu shi mai saye mai hitwa da wanuri in ya zaka sai shi barazana wa daga dama zai saida in ya iske ta gatarin ka hidda kaga an ka nuna ma ɗan kuɗi kai ma a gagwace sai ka saida ba tare da ka samu umhani yadda ya dace ba amma eh an kai tsari an ka kawo wannan kungiya tasu ga kungiyar su da ka nomo ka kawo kai babu ruwanka kuɗinka an riga an tsaida farashin da shi wannan farashin da ka kawo an san adadin kuɗin da za a baka sai a baka ta yakka suku suza su tsaida farashi na wanda ya taho sai su saida mishi kaga lokacin nan kowa sai shi samu umhani babu barazana cikin harakar sai a samu umhani sosai yadda ya dace
Haruna Mamman Bako da birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makili, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.